sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a kasar Ghana, kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Safina ta Sada Sudangi da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin yau Talata, 4 ga watan Satumba na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji ƙarin hasken da wani masanin harkokin tattalin arziki a Najeriya ya yi akan kuɗaɗen da ƙasar China ta ce za ta kashe don bunƙasa ƙasashen Afirka. Akan wannan batun yau muke son mu ji ra'ayoyinku. Shin ya kuke ganin irin tallafin da ƙasashen Afirka za su samu daga China don bunƙasa tattalin arzikin su? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A wani sabon hange da aka yi wa shugaban Amurka, an yi nuni da cewa shi kidahumi ne mai hadari wanda bai san me duniya take ciki ba. Fadar shi ta White House ba ta aikin komi sai da kice-rikice tsakanin ma'aikatan fadar masu ban haushi. A wani sabon littafi na wanda ɗan jarida Bob Woodward mai suna Ka ji tsoron Trump a fadar White House, wanda aka rubuta bisa la'akari da hirarraki da dama da ya yi da waɗanda suke kusa da mulkin Trump na wata 20, ya bayyana shugaban a zaman wanda ya fi mai da hankali a kan binciken da ake yi a halin yanzu na ko ya yi katsalanda a shari'ar da ake yi a kan mai bashi shawara na musamman Robert Mueller a kan zargin da ake yi wa ƙasar Rasha na yin shishigi a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016. Woodward ya ce shugaba Trump mutum ne mai yawan yi da ma'aikatansa a bayan idansu, inda ya taɓa cewa tsoho mai ba da shawara a kan harkokin tsaro yana saka kaya masu arha da suke maida shi kamar mai sai da giya, da kuma kamanta shugaban ma'aikatar White House Ryan Priebus da ɗan ƙaramin ɓera da kullum yake kumurniya. A yau Talata, gwamnan jihar Arizona Doug Ducey ya bayyana tsohon ɗan majalisar dattijan daga jihar Senator John Kyle a matsayin wanda zai maye gurbin marigayi Senator John McCain. Gwamnan Arizona Doug Ducey, wanda dokar ƙasa ta ba ikon zaɓar wanda zai maye gurbin tsohon sanatan daga jam'iyyar Republican, ya ce kamar yadda marigayi McCain zai faɗa, babu wanda ya cancanta ya wakilci jihar mu a majalisar tattawa kamar John Kyle. Ya ce Kyle ya san yadda ake gudanar da hakkokin majalisa, a saboda haka zai yi saurin kawo ci gaba da zai yi tasiri da zai amfani dukkan 'yan Arizona. Matan marigayi McCain ta yaba da wannan zaɓi, inda ta ce John Kyle aminin mune ni da John, ta ce wanda wata babbar girmamawa ce aka yi wa John, da shi Kyle ya yarda zai koma a bakin aiki domin taimakon jihar Arizona. Ana sa ran Senator Kyle, ɗan shekara 78 da haihuwa, zai kammala wa'adin marigayi John McCain har zuwa shekara ta 2020, kuma ba zai tsaya takara ba bayan wa'adin. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Sauraron ba'asin tabbatar da naɗin Brett Kavanaugh a matsayin alkali a kotun kolin Amurka ya fara da gargada a yau Talata, inda masu zanga-zanga suke ta ihu suna cewa ba su san naɗin nasa. Kuma 'yan jam'iyyar Democrats, waɗanda ba su da rinjaye a majalisar, suka rasa samun nasarar jinkirta shirye-shiryen sauraron ba'asin kafin fadar White House ta bayyana wa jama'a ɗaruruwan takardu akan ayyukan da Kavanaugh ya yi. 'Yan majalisar Democrat sun yi koken cewa jami'an fadar White House a ƙarƙashin shugaba Donald Trump suna ɓoye wasu takardu tun daga farkon shekarar 2000, a lokacin da Kavanaugh ya yi aiki a matsayin sakataren ma'aikatar tsohon shugaba George W. Bush. 'Yan majalisar dattawan Democrat sun ce suna son su yi amfani da wannan takardun don sanin me za su tambayi alkalin kotun ɗan shekara 53. Shawarar da wata kotu ta yanke a Myanmar na hukunta ƴan jaridar Reuters na ɗaurin shekaru 7 akan zargin sun karya dokar da ke da alaka da harkokin sirrin ƙasar, wanda hukuncin ya fuskanci nuna ɓacin rai daga ciki da wajen ƙasar, inda masu suka suka bayyana matsayin akan hari akan ƴancin ƴan jarida. Jiya Litinin, wani alkalin kotun yankin arewacin Yangon ya samu wa Lon da ke su da laifin karya dokar sirrin ƙasar, dokar da aka kafa tun ana kiran kasar da sunan Bama a lokacin mulkin mallakar Birtaniya. Dokar ta tanadi hukuncin ɗaurin aƙalla shekara 14 a gidan kasu. An kama ƴan jaridun ne a watan Disamba a yankin Yangon da ke arewacin kasar, lokacin suna binciken wani kisa na ƴan Rohingya a wani ƙauye a jihar Rakhine da ke arewacin kasar, inda ake zargin cewa akwai sa hannun sojoji. Wallon da ke so un sun ce wani ya ba su wasu takardu, wanda daga bisani ƴan sanda suka gayyace su liyafar cin abinci suka kama su. Lauyoyin gwamnati sun haƙiƙance akan cewa an kama waɗanda ake zargin ne a lokacin wani sintiri da jami'an tsaro suka saba yi, inda aka samo takardun.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A guran babban taron da ake yi a kasar Sin tsakanin gwamnatin kasar da 'yan kasuwarta da kuma kasashen Afirka daban-daban, shugaban kasar China Xi Jinping ya bayyana cewa akwai tallafi na kuɗi dala miliyan 60 da kasar China da 'yan kasuwar kasar za su saka a kasashen Afirka domin bunƙasa fannoni daban-daban na rayuwa da kuma inganta manya-manyan ayyuka a kasashen Afirka. To, ko me masana ke cewa akan wannan batun? Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
A lokacin da yake jawabi a gurin taron, shugaba Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa ta samu tallafi da gudunmuwa ta basuka daban-daban da ya haura dala Amurka miliyan 5,000,000, wanda gwamnatin ta yi amfani da su wurin gina mayan ayyuka na ƙasa kamar layin dogo, gina mayan hanyoyi da kuma sha'anin noma, wanda ya kawo sauƙi da kuma bunƙasa rayuwa ta al'ummar Najeriya. Akan haka ne na tuntuɓi wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki da kuma kuɗaɗe, wato Malam Ahmed Yusuf, domin in ji ƙarin haske ko gwamnatin Najeriya tana da hujjoji a gabanta na ci gaba da neman irin wannan tallafi daga ƙasar China.
Tabbas, idan muka yi la'akari da cewa kaga dai hanyar jirgin ƙasa baya da za a yi mu samu ci gaba idan ba mu samu tallafin wata ƙasa da take da ilimin wannan fanni ba. China, ai, saboda irin hazaƙar da Allah ya masu, mun samu in Allah ya da cikin shekara 2 ana gama railway, sababbin railway daga Lagos zuwa Ibadan. In ka duba da, za a ce baka sai wani shekara 10, sai wani shekara 6 ana ta wannan cika-cika, amma yanzu cikin shekara 4 su uku ana samu ana yi. So idan muka yi kokari, muka yi amfani da wa'annan kuɗaɗen, muka yi wa'annan ayyukan, mutanenmu za su samu aiki.
To, yanzu a daidai lokacin da ake wannan taron, shugaba Muhammadu Buhari shina neman tallafi na musamman ko bashi na dala Amurka sama da miliyan 300 domin kafa cibiyoyi ko bunƙasa tsare-tsare na ilimin yanar gizo ko kuma sadarwa ta yanar gizo. Anya, tunda kwanan nan ne aka samu kuɗaɗen abaci da aka dawo da su a Najeriya domin biyan bukatun ƙasa, ba ganin babu hujja na aje a ciwo bashi kuma a sake yin irin wannan aiki bayan akwai kuɗi a hannu?
Kaga, lokacin da aka ce za a maido wannan kuɗaɗen abacin nan da aka dawo da su, ni ina jin akwai sharuɗin da su wanda ke da ku suke da kuɗin suka maido da kuɗin suka bada, akwai sharuɗa da aka bada, ba kuɗin nan ba sun dawo ba ne zururun haka nan. Ina jin kuma cikin wannan sharuɗa shi ne za a tallafa ma jama'a, za a rarraba ma mutane kuɗin nan don su samu su haɓaka rayuwarsu, samu su farfaɗo su mike. Yana cikin ƙa'idojin da aka rattaba ma Najeriya kafin a maido da wannan kuɗin. Dole ne ka san cewa yanzu ba duniyar nan da muke shiga ciki ba wai kawai ilimi ba ne na ICT kawai ma da ake faɗa na kimiyya kawai na haka nan. Wato, an kai ga level ɗin artificial intelligence, wato ilimi kimiyya mai zurfi. So, suna taimaka mana ne mu bunƙasa wannan ilimi don mu samu daidaituwa da su, saboda mu yi cinikayyar da za ta amfane mu.
Malam Ahmed Yusuf kenan, tsohon babban darakta a bankin Unity da ke Najeriya, kuma ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki da kuma bunƙasa cinikayya na ƙasa da ƙasa, a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, murya Amurka a Abuja, Najeriya.
madalla yau muna son dai mu ji ra'ayoyinku ne akan shin ya kuke kallon tallafin da Najeriya da sauran kasashen Afirka za su samu daga China dan bunƙasa tattalin arzikin kasashen su sai ku kira ku bayyana ra'ayi amma kafin mu bude layukan wayar mu ku shakata da wannan wakar
مشفع بين رجائي حنيني بادي تلمس كم وعاني وتلمس كم وعاني بزيد من عذابي طول ما انت نايم برسل خطابي مشفع بين رجائي يا مهد الصبابة الرعشات القديمة بالحب الأماني بالفرقة الأليمة ليلاتنا الخوالي رسلي نسيمة ليلاتنا الخوالي رسلي نسيمة وابرد نار جحيمي وخفف من عناي تزيد من عذابي طول ما انت نايم برسلك خطابي مشفع برجائي
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To ga kira na farko mun samu
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam da wa muke magana.
Kuna magana da Kabiru Musa Badesu daga jihar Bauchi, a wurin local government.
To muna jin ka Mallam Kabiru.
Yawa, ina yi wa shugaban kasar mu Janar Muhammadu Buhari fatan alheri. Yawa, kuma ina muku fatan alheri kuma.
To mun gode. To me zaka ce game da tallafin da kasashen Afirka za su samu daga China ciki har da Najeriya?
Yawa, muna murna kuma inda akwai sauran kamfani
To Mallam Kabiru baka yi bayani ba layin ka ya goce yanzu dai bari mu je jihar Filato. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Filato.
Kuna magana da Yusuf Tukunyan Boko.
To Mallam Yusuf Tukunyan Boko muna jin ka.
Da farko dai muna addu'a ma shugaban kasa jihar Muhammadu Buhari domin taimakawa da bunƙasa salka da kuma ma'aikata da kuma yara marasa aiki a Najeriya. Sannan kuma wannan aiki wannan shirin tallafawa da ya je a China wannan abin in aka samu dai a tabbatar cewa ma'aikatanmu yara muna da yan makaranta da yawa da suka zo makaranta su yi kokari a bunkasa kamfanoni tun da mu kasanmu ta zama lafiya yanzu China ko ka kawo kamfani menene babu zai same ta. Saboda Buhari ya yi kokari aka zama lafiya Najeriya. Na gode.
To mu ma mun gode Malam Yusuf. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Ajiya madam da barka da yammaci.
Barka ka dai kana lafiya da wa muke magana? To Malam Murtala muna jin ka.
To Maryam Dauda gaskiya an zo gurin kin ga
to
dama kin ga kamfanonin mu na wasaƙo makakun nan kin san mafi yawanci sun mutu na arewa da kusan na ƙasan. Ba irin wannan kaya ne dama su ƴan China za su dinga shigowa da kansu da su suna kawo kasuwan kwalli duk manyan kasuwan suna saida. Muna roƙon mai girma shugaban ƙasa kuɗin ne yana shigo aka wannan masakon nan da suka mutu a fara ɗaukaka su a gyara ko kuma ma ya gyara ya kada su ƴan China zo su gyara mana irin wannan masakon kamfanoni to haka zai sa gaskiya mu san cewa lalle tafiyan da yayi China domin amfana sosai sosai da fatan za ku dage lafiya.
To mun gode Malam Murtala. Yanzu kuma bari mu je Abuja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Daga Aliyu Lawan Sharkaf unguwan Bawa Karamar hukumar da ya jihar Kaduna Najeriya.
Abto daga Kaduna ne to muna jin ka.
Game da gudunmuwan da ainihin kasan China za ta ba kasashen Afirka. Bukata yan kasashen Afirka su yi matalakawansu adalci su yi buɗe ainihin masana'antun da talakawa za su samu sauƙin rayuwa su samu aikin yi. Wannan haka ya ta an yi abin da ya kamata. Kuma muna musu fatan alkhairi su ma in suka karɓo kuɗin su tsaya su yi tsakanin su da Allah. Mun san da cikin waɗansu shugabannin suna da burin su yi abin da ya kamata. Wasu kuwa kar su zo su sa kuɗin dukiyan talaka su durmuce kuma su bar mutane da bashi talaka ainihin ya'ya kuɗin su shiga cikin damuwan da ba za su iya fita ba.
To mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je birnin Lagos.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Lagos?
Jafaru Adamu ne.
To Malam Jafaru muna jin ka.
Alhaji Adamu daga Lagos.
To Alhaji Adamu muna jin ka.
Yawa akan wani maudu'i ne yake magana?
Muna son mu ji ra'ayoyin ku masu sauraron mu ne akan tallafin da kasashen Afirka za su samu daga China don bunƙasa tattalin arzikin kasashen su.
Akan ra'ayin da tallafin da Amurka suke bawa kamar Najeriya kenan?
Ba Amurka ba, China ake magana, Malam Adamu.
To wannan abu ne ma ina farin ciki da shi domin ina son Najeriya ya kasance tana mu'amala da China fiye da ainihin Amurka da Ingila da sauransu.
Don me ka ce haka?
Abin da ya sa ni ana tunanin da ta fuskanta na fi tunanin cewar China suna fuskantar mu da zuciya ɗaya fiye da ainihin su wayancan da suka mai da Musa ne taza.
To mun gode Malam Adamu, bari mu sake komawa Kaduna yanzu.
Hello.
Hello, da wa muke magana daga Kaduna?
Assalamu alaikum. Kuna magana da Abdullahi Muhammad Tela a fakarar da hayin banki Kaduna.
To Abdullahi Muhammad Tela muna jin ka.
To alala hakika wannan bayani da kuka yi bayani ne mai daɗi musamman shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Yaron nan da yake ƙasar China kuma wannan bayani da aka yi na cewa ƙasar China za ta ba da tallafi za ta sa abin nan a Najeriya. Wallahi abu ne mai daɗi saboda dama shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari abin da yake buƙata kenan ya kawo ma Najeriya talakawan Najeriya al'ummar Najeriya su amfana. Hanyar jirgi ba ƙaramin muhimmanci gare ta ba. Sannan hanyoyin ƙasa waɗannan da muke abin da wallahi ba ƙaramin muhimmanci da ga kamfanonin durƙushi. Kusurin waɗannan al'amari da Buhari ke kawo Najeriya kamfanoni za su farfaɗo za a samu hanyar zirga-zirga talakawa musamman manoma za a kai amfanin gona kasuwanni da garuruwa jirgin ƙasa da hanyar motoci saboda haka wallahi wannan ya.
To mun gode Malam Abdullahi Muhammad Tela. Yanzu kuma bari mu sake komawa jihar Plateau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Ina magana da Yusha'u Tamba daga Shandan Jihar Plateau.
To Malam Yusha'u, muna jin ka.
Da farko na son da wannan gaishe mu da babban yaya mu Leo Ken, shugaban sashen Hausa na Voice of America.
Za mu isar da wannan saƙon.
Nagode. Na ra'ayina game da wannan taimako da bashin da Najeriya ko kasar Afirka za su karba daga kasar China. Inde shugaban Buhari ne zai karbi wannan bashi, gaskiya muna goyon baya, don mun san ba zai ci amanar talaka ba, ba zai ci amanar mu ba. Amma in dai irin shugabannin da muka yi baya ne mun fama goyon bayan ceceyen bashi irin wannan, don karshen ta mu da mu zo mu sha wahala talakawa. Nagode, a huta.
To Malam Yusha'u daga jihar Plateau, mu ma mun gode da wannan ra'ayi naka, kuma anan zamu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, kuma agogonmu a nan yana cewa karfe 4:51. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA, wadda tuni ta fiddo sunayen 'yan wasa guda uku waɗanda za su cancantar neman zama zakarun hukumar kwallon kafa ta duniya ta taurarin 'yan wasa a shekara 2018. Sun haɗa da Cristiano Ronaldo ɗan ƙasar Portugal da ke buga ma Juventus da tira yanzu haka, wanda ya bar Real de Madrid, da sai Luka Modric ɗan ƙasar Croatia da ke buga ma Real de Madrid, da Mohamed Salah ɗan ƙasar Misira ko Egypt da ke buga ma Liverpool. A fannin masu tsaron gida kuwa, sunaye guda uku sun haɗa da Thibaut Courtois ɗan ƙasar Belgium da ke buga ma Real de Madrid, wanda ya bar ƙungiyar Chelsea. Sai Hugo Lloris ɗan ƙasar Faransa da ke buga ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham. Sai Kasper Schmeichel ɗan ƙasar Denmark da ke buga ma Leicester ta ƙasar Ingila. A ɓangaren mata kuwa, sunaye guda uku da hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ta zayyana sun haɗa da Ada Hegerberg ƴar ƙasar Norvegia da ke buga ma ƙungiyar Lyon ta ƙasar Faransa. Sai Dizzy Sinefer Marozsan ƴar ƙasar Jamus da ke buga ma ƙungiyar Lyon ta ƙasar Faransa, da Marta ƴar ƙasar Brazil da ke buga ma Orlando Pride. Idan muka ɗauka a wajen masu horar da ƴan wasan ƙwallon ƙafa maza kuwa, akwai sunaye da suka haɗa da Zlatko Dalek mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Croatia, sai Didier Deschamps wanda ya kai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Faransa a nasarar zama zakaran ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta duniya, da Zinedine Zidane tsohon kocin Real de Madrid wanda ya lashe so uku jere ga juna wasannin ƙwallon ƙafa na club-club inda sun kasance zakaru a nahiyar Turai. A ɓangaren masu horar da ƙungiyoyin mata, akwai Renald Pedros na ƙasar Faransa da ke horar da Lyon ta Faransa, sai Asako Takakura da ke horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Japan, da Sarina Weigand mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Holanda. Shi ko tsohon lamba tara na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Brazil, cewa da Ronaldo yanzu haka ya kasance mafi rinjaye hannun jari na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Valladolid ta ƙasar Spain, bayan da ya saye sama da kashi 51 na hannun jari na ƙungiyar ƙwallon ƙafa na ƙasar ta Spain. Shi da Ronaldo ya kashe miliyan 30 na euro wajen sayen kashi 51 na hannun jarin ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Valladolid na ƙasar Spain. Haka zalika ya karkare bashi na miliyan 25 da ake biyar kungiyar ƙwallon ƙafa na Euro na Valladolid din. Idan muka leka a wasannin tennis a US Open da ke gudana yanzu haka a ƙasar Amurka, dan ƙasar Austria cewa da Dominic Thiem yana gogawa da Rafael Nadal dan ƙasar Spain, dan ana tuni mutanen guda biyu su ne suka goga wasan ƙarshe na Roland Garros na US Open na ƙasar Faransa, wanda Rafael Nadal din yayi nasara. Shi da Dominic Thiem ya dawo ne daga jinciyan wani ƙwaro da ya shige sa tun watan August da ya gabata, wanda ke kasancewa na tara a wasannin tennis na duniya. Ana iya cewa ya sake farfadowa a baya-bayan nan a wasannin na tennis. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka, daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka na yau, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A lokacin da ya kai ziyara Amurka ta kudu, sakataren tsaro Jim Mattis ya kira bala'in da ke afkuwa a kasar Venezuela a matsayin yanayin tursasawa da bil'adama ya kirkiro ko ya samar. Wannan ba abu ne daga Allah ba, ya ce wannan ba abu ne wanda za a ce Allah ne ya kawo shi ba. A gaskiya ma suna zaune ne akan albarkatun mai, suna da damammaki masu yawa ga al'ummarsu. Gwamnatin Amurka na takaicin yadda gwamnatin Maduro take matattalin arzikin kasar wanda yake bunƙasa rikon sakainar kashi. Muna tare da jama'ar kasar Venezuela da irin cin zarafi da aka tursasa su ciki daga wannan gwamnatin mai mulkin kama karya ko danniya, wanda hakan zai sa wasu barin kasar, a cewar sakatare Martins. Shugaba Nicolas Maduro ya caccaki makotan kasashen shi da suka yi nuni da irin gazawar gwamnatin shi barazana. Sakatare Martins ya ce Maduro ya sani cewar ba mu taɓa warware matsalolinmu ta irin wannan hanyar a wannan rayuwar, kuma dukkan ƙasashe masu bin tafarkin mulkin demokradiyya za mu haɗa kai mu yi watsi da ajiye bambance-bambancen da ke tsakaninmu. Simon Bolivia, fitaccen sojan Venezuela kuma ɗan siyasa wanda ya ƴanta ƙasar Venezuela, Bolivia da Colombia suka samu ƴancin kansu daga mulkin Turawan Spaniya, ya taɓa cewa shugabanci da ya fi kyau shi ne wanda gwamnati ta samar da tsaro da harkokin siyasa masu ƙarko da ɗaurewa. Mr. Maduro da muƙarraban shi, a cewar sakatare Mattis, su ne suka keta ƙa'idar wannan furuci da Bolivia yake alfahari da shi. Demokradiyya da gudanar da mulki bisa dokokin ƙasa, ƴancin ƴan ƙasa da haƙƙin bil'adama ba abun wasa ba ne, a cewar sakatare Mattis. Yana da mahimmanci a tuna da haka idan ana dubawa ko ana nazarin abubuwa da shugaba Maduro ya yi na daidaita gwamnatin demokradiyya a ƙasar Venezuela. Ɗaya daga cikin ƙwarewar aikin soji shi ne samar da ingantacciyar demokradiyya, walwalar 'yan ƙasa, wanda za a ga haka a ƙasar Brazil, Argentina, Chile da Colombia, a cewar sakatare Martins. Amma ba za a taɓa ganin haka a ƙasar Venezuela ba, haka ba za a ga hakan a ƙasar Nicaragua ba, inda ake amfani da soji wajen cin zarafin 'yan ƙasa don kaiwa yunƙurin zama kan karagan mulki, a cewar sakatare Martins. Don kawo ƙarshen wannan gwamnatocin danniyar, gwamnatin Amurka na buƙatar faɗaɗa aiki da ƙawayenta da abokan hurɗa waɗanda suka ƙudiri aniyar ƙarfafa mulkin demokradiyya da kuma gudanar da harkokin mulki kamar yadda doka ta tanada a ƙasashen yankin arewacin duniya. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
A wani sabon hange da aka yi wa shugaban Amurka, an yi nuni da cewa shi kidahumi ne mai hadari wanda bai san me duniya take ciki ba. Fadar shi ta White House ba ta aikin komai sai rikice-rikice tsakanin ma'aikatan fadar masu ban haushi. A wani sabon littafi na wanda ɗanɗan jarida Bob Woodward mai suna Kaji Tsoron Trump a fadar White House, wanda aka rubuta bisa la'akari da hirarraki da dama da yi da waɗanda suke kusa da mulkin na Trump. A yau Talata, gwamnan jihar Arizona Doug Ducey ya bayyana tsohon ɗan majalisar dattijai daga jihar, Senator John Kerr, a matsayin wanda zai maye gurbin marigayi Senator John McCain.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safina Tsada Sudangi da ta taya na gabatar da shirin, da Mr. Daniel Brown da ya hada shirin da bada umarni, da injiniyan mu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.